Musa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A janguriyar Niger magabata ne na bariki da na gargajiya suka yi amfani da wannan lokaci na soma ayyukan gona. Kenan lokacin da mana domin kira ga manoma da kula da albarkatun da suka samu a lokacin da suke kammala ayyukan damana. Kasancewa ana ganin akwai alamun samun kyakkyawan sakamakon ayyukan gona a damanar bana da la'akari da ruwan saman da ke sauka yanzu haka a janguriyar Niger. Alhaji Ibrahim Abba Lele shine shugaban gundumar birnin Kwanne.
Damana alhamdulillahi Allah dai ya sa ta sauka lafiya an samu a Adana. Kun ga dai yanzu har yanzu ana kawo taimako yanzu wannan na cikin uku ne zuwa hudu wanda ake kawo abinci mai rahusa a saidawa mutane. Kenan wataran an Allah ya taimake mu za mu aika wa ansu kenan a Adana.
Haka zalika mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna wannan kiran ya jaddada wa manoma da su daina yin facaka da albarkatun gonar kansu a ƙarshen damana.
Damana dai kun gani kamin ma ta kankama shibka ta tsaya har kulla sun tashi. Allah da ya haushe ya sa yanzu kuma abin da yadda muka ganin ta yi shi akwai haske. Dan Allah ya kaddara abinda muka gani daji Allah ya kai shi lahiya jama'a ai ta tsantsa. Kudiba ku gani yanzu abinda buhun haci shiki. Kudiba ku gani abinda buhun dawa shiki. Ya kamata a kiyaye ga alwaki da shi da armance da sauran abubuwa wanda dai suke ba na tanadi ne ba. Allah ya baka abu ga iyali ya kamata a kamanta saboda kar a koma bara.
Shin yaya ma damanar bana take har ta kai ga mahukunta yin kira ga manoma da su adana alherin aikin gonar da suke samu a ƙarshen damana? Ita ce tambayar da na yi wa Alhaji Musa Gidan Godiya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma gandari na birnin Kwanne.
Alle ita dai damana shekara ta bana sai mu ci alhamdulillah. Ruwa alhamdulillah ina aka noman nan inda ba wurin ruwa ba shina nan kan ya bada haske. Wurin ruwa ko shina nan kwance da ruwan shi. Amma dai Allah so ana ganin alama haske ga ita in Allah ya yarda. Dabara da bana ba ɗaya na ba ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba samu wadataccen ruwa irin na bana ba. Na bana ko gashi nan ana ganin ma mai jaga tantana sun kantsaluwa. Tunda in ba nan da an ka budo mu cira sa ruwa ba ma da sai ka ji an ce majata katsarna. Tunda ta fara zubowa. Allah ubangiji shi sa abin gashi kai lami lafiya wanda an ka gani dai a kai. Allah shi sabka samna ruwa masu albarka gurgudon kasan mu gurgudon ginonin mu da gonakin mu. Allah sa dai abin gashi kai lami lafiya.
Kasancewa noma da kiwo ne suke kasance cewa gimshikin da suka tallabe tattalin arzikin jamhuriyar Niger na tambayi Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta gundura birnin Kwanne ko ya sha'ana abinci da lafiyar dabbobi yake a cikin wannan damana a gundumar birnin Kwanne.
Lalle a shekarar bana damana ta dan fara wajen cikin watan shidda na nasara da aka fara ruwan farin dai daga baya an samu ɗan matsala ta ɗan rashin ruwa a can da shine ta yace ta yi an ka kai wajen ƙarshen wannan watan dai akwai ɗan matsala ta ruwa ba su sauka sosai ba. Ta wajen haka abincin dabbobi a lokacin nan dai mun ji ɗan ƙanni kaɗan ko da shi da yanzu alhamdulillahi tunda dai yanzu ruwa sun koma akai-akai ana ta ruwa ciyawa ta hito gwargwadon hali irin ce gwargwadon hali tun suke yin kajiyoyin huskawar ma'aikawan ga makiyayoyi duka inda suke na dabbobi.
Kyakkyawar safiya tun daga marice ake gane ta in ji Hausawa. Ruwan saman da ke sauka kamar da bakin ƙwarya a janguriyar Nijar yanzu haka su ke sakawa jama'ar ƙasar kyakkyawan zaton cewa takan yoyo damanar bana ta yi kyawo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a janguriyar Nijar.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole.
kasuwa a kasa. Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a kuma wannan shirin. Yau dai zamu leka daga cikin dadadin kasuwanni ne a jihar Adamawa. Wato kasuwar garin Jimeta da duk wanda san garin Jimeta ya san kan cewa kasuwar da zamu shiga kusa ita cewa ita ce kasuwa ta farko a fadar jihar.
Su yanzu haka masu sauraro na leka ɗaya daga wajen da ake sayar da hatsi alhaji asuma.
Assalamu alaikum. Sunana Awwal ne sai da gari.
To mallam Awwal na ga kaman anan me da me kuke sayar da a wannan waje da yanzu?
Eh to gaskiya kaman anan muna sayar da masara, garin masara, burabusko, muka sayar da wake, buhu da kwano-kwano, da shinkafa, da dawa, da maiwa. Dai kayan da shafi awona mu na gargajiya shi muke sayarwa ana.
Na ga kamar ka fara gargajiya kaman kasuwan tamkar irin tsofar kasuwannin ne. Ko za ka tuna shekarunta ko kuma kai da lokacin da ka zo kasuwan?
Eh to gaskiya kaman ni kan bazan ce ga adadin shekarunta ba, amma kamar zuwa na nan dai kasuwan zan iya tunani yanzu haka na kai shekara 18 kenan.
Kamar wannan hatsi kan akwai wanda suke zuwa a baya ko yanzu ake kawo daga wasu wurare?
Eh to gaskiya kam mukan fita ƙauyuka mu je mu kawo kaya wannan kasuwa.
Kamar yau shi kasuwa take ci za ka ta dawo ta kasuwa akwai ranaku na san a baya da an yi wura kun da kasuwa take ci?
Eh to gaskiya ban san wannan lokacin ba hakikanin gaskiya, dan kamar yanzu kan zamu iya cewa kowane lokaci kasuwan tana ci, sai dai mafi samun jama'an mu da ciniki ba customer shine irin wata in ya tafi an yi biya kenan.
Wasu kasuwan akwai matsalolin da suke fuskanta yan kasuwa walau na haraji ko kuma kaman ku wasu matsalolin kuke fuskanta wannan kasuwa?
To kusan zamu iya cewa dai gaskiyar magana shine matsalan da muke samu dai ba za mu ce wani matsala ba ne, tunda dai rabano kan mukan biya duk buhun mun shigar da shi kasuwan nan mukan biya rabano, muna biyan local government rabanon ta. To shi ne dai kai
kuma da tsaro kuma fa a kasuwa akwai tsaro?
Eh to gaskiya mun muna da security da local government da tura mana wanda suke lura da wannan kasuwa.
Ina batun tallafi da ake ta gwamnatoci sukan ba yan kasuwa kuma kuna samu kenan?
To gaskiya dai ba zan ce a'a ba, wasu daga ciki ina ji suna samu, amma mu dai gaskiya bai zo ta gurinmu ba. To dan an ci zuwa nan da dauki sunan nakin mu ba mu form akan maganan taimako da zai shigo, to sai dai mu ji shiru kuma in hakan.
To a ƙarshe ba ci gaba ba tare da zaman lafiya ba, me kuke fata ai domin samu zaman lafiya hada ka fahimta juna tsakanin yan kasuwa
da sauran al'umma kenan? To gaskiya shine hakikanin gaskiya mu yan kasuwa mu ci gaba da hakuri da kawo kayan da muke kawowa, su kuma masu siya su ci gaba da hakuri gurin siya da siyarwa, shine zamu samu fahimtar juna. Don in ya kasance mun je mun samu yayi tsada ba mu siya ba mun dawo, to kaga zai kasance za a zo a ga duk guraren nan ba kaya, kuma kaga mai siya yanzu zai gaba kayan da ranshi zai baci. To shi sai a lokacin zamu je mu samu farashi ya kara a can kauye gurin manoma, to kaga in dole zamu siya a farashin da suka gaya mana.
Ta batun kai matakan kariya a wannan cuta na coronavirus, kuna daukan matakai kaman na takunkumin baki da sanitizer?
Eh to gaskiya kamar kwanakin baya local government sun zo sun sanar da zargin kasuwa, kuma ya sanar da mu akan hakan din, mun ma muka sanar da sauran customers da al'umma da muke tafiyar da su akan hakan din.
Wani matakai kuke dauka?
Matakan da muke dauka shine kasance muna sa wannan takunkumin, sannan kuma gaskiya ba duka bare dan so yan an taba akwai lokacin da aka zo nan kasuwa sai ka wanke hannu zaka shiga, sai ka sa takunkumi zaka shiga. To amma abun da aka dan yi zuwa kwana biyu an dan dai daga kafa akan haka.
Yanzu kuma don jin tarihin wannan kasuwa ya leka ofishin shi kansa shugaban wannan kasuwa wato chairman. Da farko dai alhaji a cikin suna?
Sunana Muhammadu Jagori.
Alhaji Muhammadu Jagori, kamar yadda na faɗa a shimfiɗa kusan a iya cewa wannan kasuwan kan ta daɗe kamar yaushe ne aka kafa wannan kasuwa da muke cikin yanzu?
Lalle wannan kasuwa mu ma da kanmu lokacin da muka taso muna layi muna rundin nan muna zuwa tun muna ƙanana, kasuwan yana nan daidai kasuwan daren nan a nan ne yake fara ci har aka dawo da shi cikin nan ɗin inda muke yanzu, inda muke tadi nan da aka gina shi daga baya sai itilai ya sami da sai ya kone. To da ya kone sai muka koma gefe, mu koma gefe da aka gina shi kuma muka sake dawowa.
Kamar wannan kasuwan kamar ya kai shekara 5 ko 10 kamar shekara na kuke
yi? Ina da wannan itilai ne wato kasuwan na akalla akallansa in ba na kasara ba zai dare ma
wannan kasuwar
a
sai da daidai kasuwa ne na san kamar da ka fada a baya ya kasuwar ta taba kona sannan kuma an yi zamanin da ake wani yaki na mai tsini ne a lokacin kasuwar nan
kaka yana nan lokacin ma ba yana nan shi yana nan lokacin da aka yi mamaimai ta tsini ne lokacin ma kasuwar yana nan daram lokacin yana nan lokacin ne ana dama daga nan aka tafi aka koma shopping to daga nan ti dama shine uwar kasuwa gaba daya a garin nan to nan din ake sai aka koma shopping da nan ya gone wa'ansu sai aka so to koma shopping ana gina wannan hankali to koma shopping din dama akwai masu mutane dasin akwai bisiyan tsamiya suna zuwa suna sai da daddawa a wurin a gindin tsamiya to shine nan din da ya gone sai mutanen wa'anzu sai suka koma can din a hankali to daga baya kuma shi shopping din ma sai ya habaka sai zama kasuwa na zamani to kasuwa yana ci ya cika jin sai akai mai ta tsine to da akai mai ta tsine shi shopping din sai ya kone gaba daya to da ya kone din sai dama ana gwamnati yana fada temporary ne aka zauna dama shi to shine sai aka fara ana sinisiri inda sabon kasuwa ya koma yanzu ana cewa yanzu za a koma san to sabon kasuwa din an gina rumfuna ana so a koma mutane ba sa so su koma sun saba da shopping to sai da aka hada da gwamnati shine fa ana koran mutane to zo su zauna yau a kore su to koma can gobe ana koren su a can
kaman da yake wannan da daddai kasuwa ce kusan ita ce kasuwa ta farko kenan a wannan gari na Jimeta zaka iya tuna yadda ta yi ta kafu
eh to tuna wannan din ba zai iya ga gane ba ni ma to
kaman a baya kamar ya kafa wannan mutane suka zo daga wasu garuruwa domin cin kasuwan ne kamar yadda ake ci a wasu wurare
eh lokacin din kasuwan din ana gari ne yana ci rana bene yake ci da shine garin nan kadai a kasuwan ne kadai ne kawai a garin nan rana bene yake ci
wato da farko dai rana ku biyu ake ci daga baya da ya habaka ne aka zo ya koma kasuwan kullum
eh haka ne wannan kam dama rana ku biyu ne yake ci amma yanzu da ya habaka da jama'a suka yawa to shi ne yanzu yake ci kullum yana ci
kaman a lokacin na ganga akwai kaman tasha ne kusa da gidan yarin nan wajen prison lokacin kasuwan a hada take da tasha koko
lokacin din tashan wannan din na dola ne kadai tashan dola ne ana loading daga dola nan din ne ake loading dola da to amma da itilai lokacin Boko Haram nan a lokacin din ne aka ka dake wuri aka koma yanzu baba a loading wuri ma kwata-kwata aka hana
kamar yanzu me aka ga kawo a wannan kasuwa yanzu ta habaka kamar menene don aka kama akwai kayakin gargajiya da makamantan su kamar me aka fi kawo yanzu
eh to kasuwar nan yanzu babu abinda ba a kawowa kaga akwai ƙorya na gargajiya akwai tukunya akwai doyan din ma ana kawowa akwai shinkafa akwai tattasai ma ana kawowa akwai su tumatur ne su da dukkan da ka sani yanzu ana kawowa duk abun da ka zo nema a zo mun kasuwa akwai
haka tada kasuwa a shugabannin kasuwa kan dake mataki na kare kasuwa naga wannan kasuwar da kamar irin ta zamani ta da ne ba ta zama irin ta zamani sosai a katange ba sosu kamar ya kuke da mun kare dukiyarku a wannan kasuwa
eh local government tunda muna ake a karkashin local government muke muna da gadi daga caddi ne a yana kawo mana masu gadi suna kona wurin muna da gadi wata rana biyar wata rana hudu wata rana uku wata rana biyu haka ne da su ne suke lura da kayan mutane
to idan ka duba kaman ya kuke fama kuma da batun wasu kasuwanni akwai batun kan cewa ana biyan haraji da su kuma kuna biya
lalle wani ma ba muna biya lalle ba muna biya amma biyan din tsohon kasuwan din ba yadda sun da iyaye ne masu mulkin din ma iyayen su ne anan masu wanda suka yi kudin din iyayen su ne anan wani sago zaka tara wannan ya gada so uku so hudu to mu da muke local government ya tobe mutu yana karkar haraji sai ana bi kowa hankali ko wani sago kuma duk wata ana biya 300 ne
to kamar ina mutum magana hadin kai zaka tada a wasu kasuwanni ko kungiyoyin yan kasuwa nan ma kuna da su kamar kuma ya kuke wajen hada kai
lalle mu din ma ba muna da ungiyoyi akwai ungiyan teloli akwai ungiyan na masu nama akwai ungiyan bulawos akwai ungiyan na masu sai da hatsi dawa kenan ko masara duka akwai
to kaman batun magana ce mai keke ne kuma fa akwai ta mai keke na irin misali wannan kasuwa ne jarin sa ya kare a bashi kamar yadda ake a wasu koko ya kuke ko kuma ce kungiya take
eh to yanzu nan din dai ba muna yi sa da lokacin lalle kasuwan din yana ci in jari mutum ya kare muna hada kai mu ungiyoyi ne gaba daya za a kira su sai a ce to a tallafa wannan wani kaza a tallafa masa ko matansa ya haihu ko kuma ba rashin lafiya to ana bi ungiyoyi
kamar a wannan kasuwa ko yan kasuwa ko ne shugabanninta kamar wani matsala aka fi fuskanta ko kuma matsaloli kuke fuskanta a wannan kasuwa da kuke so gwamnati ta taimaka
eh lalle matsaloli da muke samu a kasuwan nan akwai rashin tsaftace kasuwan ka sani duk abun da kake zaune yanzu tunda corona ya shiga nan ana so kowa ya tsaftace inda yake in zaka shiga ka kulle bakinka in zaka shiga kana wanke hannunka amma muddin mu shugabanni in muna gaya musu sai ta ce mana a ai ciwon ma ƙarya ne ciwon ma kaza kaza ne
wato kuna gargadi amma kuma yawanci jama'a ba su suka dauka ba
eh lalle muna gargadi su kullum amma ba sa daukawa kowa sai ya dinga cewa gwamnati ai shine zai ba mu kaza zai ba mu abun da zamu daure a bakin din baya ba mu sai ya ce muyi mu zai ne to su ne ga gani ana samu matsalolin din
to kamar yanzu mu ne kira kuke yi wa gwamnati na matsalolin da ta addabe ku
to mu dai da matsalan da ina kira wa gwamnati jejjen namu nan na tsofin kasuwa ya balle duka don yanzu barayi ne suke bi ta kasa ne suke yi wa barnan wurin gaba daya amma in an samu gwamnati ya talaba mana ko ya zo da kansa ya gani ya sai rodi ya kira mai walda ya walda mana to shikenan abun da muna roƙo gwamnati
to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha ta sule dauke da shirin
Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta wato daga 1 zuwa 7 ga watan ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne yasa na tuntubi Dr. Aisha Sani Faruk likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma.
Shayar da nonon uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Za a iya cewa shine mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa. Saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ware mako guda wato makon farko na watan Agusta a matsayin makon shayarwa. Kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantaccen al'umma. Amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaɗa bane kawai har ta ita ma uwa da take shayarwa. Wasu daga cikin amfanin nasa su ne. Da farko dai nonon uwa kyauta ne daga Allah tunda ba siya za ka yi ba. Kuma yana ba ma yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa. Wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka. Ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji da nono.
To likita gashi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa a wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi a wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata?
To ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara biyu amma a wata shidan farko ana so a bawa yaro nono zalla domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata. Daga wata shidan nan kuma ana son a hada ma yaro da abinciccikan gina jiki.
To likita dan da ba a shayar da shi nonon uwa ba fa me da yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba?
Kamar yadda na shaida miki a farko shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yanda jiki zai gina sosai, musamman ɓangaren ƙwaƙwalwa. Don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da ƙwaƙwaran dalili ba, za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron. Domin duka ɓangarorin jikinsa ba za su girma yanda ya kamata ba, kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. Don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara, shi shayar da nonon uwa abu ne da amfaninsa ma kan ba zai misaltu ba.
To likita, ana iya samu kaman da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa, san wani dalili ne zai sa haka?
Gaskiya dai idan har yaron lafiyayye ne, to yawanci zaki ga matsala daga wajen uwa ne, musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine za ki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba, ko kuma a samu ƙarancin ruwan nono. To wannan sai ya sa yaran su ki kamawa, saboda shi yanda Allah ya yaro bai sanya wahala. Sai dai kuma ana samun yara masu matsala, kamar za ki ga wasu harshensu a haɗe yake, ko kuma ki ga leɓensu a rabe. To irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono, don haka yana da kyau a je asibiti a duba.
To ban tsaya nan ba, na zanta da Ummu Usman da Marka, dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa. Ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ganin mahimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. Rana ce mai mahimmanci ga mu iyaye da kuma su yara. Yaro na ɗan wata tara ne. Yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado. Ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa. Kuma yaro ne mai hazaka, yana da kazar-kazar. Akwai ƙoshin lafiya a tattare da shi, baya laulayi. Saboda mahimmancin shayar da yaro, musamman ga nonon uwa, yana da matuƙar tasiri a jikin su yara. Ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu. Sannan yanayin ƙarfin jikinsu da kuma kuzarinsu ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi, da ba nonon uwa ne kawai zalla ba. Amma a yanzu a watanninsa yakan ci komai. So bana samun wahalar bashi abinci, duk abin da ya samu yana so ya ci, zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah.
Assalamu alaikum, sunana Marka. Mun kalli da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani, wallahi mun gode muku Allah ya ƙara muku ɗaukaka da cigaba. Kalmu dai a da a karkaran in muka yi aihuwa, he mutum ya yi kwana uku ma bai ɗauki ɗansa ya ba shi ya tsotsa ba, amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya, yanzu daga mun aihu za mu ɗauki ɗan mu ba shi ya tsotsa. In ga ta wannan ma mun samu ci gaba. Kuma daga yaro ya fara cin abinci, ya nemi a bashi kafin ya wata hida, ma na sayalin din za mu bashi. Amma yanzu in ya wata hida za mu ki bashi komai muke ci, su italiya, su wake ne, jalaf, su jalaf din dankali, duka muna bi wa yara. Yadda nake shayar da shi, in ya nemi ya sha zan bashi ya sha, a sa'ilin da na ji yana yawan kuka, ko kuma in na ga dai nono ya ciccika sosai zan ɗauke shi na bashi ya tsotsa. In kuma na ga ɗaya bai ha ba zan ba shi, dole ya hanya ɗaya ma sa'ilin nan na ji daɗi, saboda ni ma alwanukan nawa. To gaskiya lafiyarsa dai ƙalaukan, yanzu tun da aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi dai ne. Mu dai har yanzu a karkaranmu dai muna nan, wasu basu kansu bi wayi ba, har yanzu in sun aihu ma ba su fara bi yaransu, in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bi yaro a take su nuna, a su gaskiya kansu bi wayi sun yi ɗan kwanaki biyu uku tukun da ɗauki yaro a ba shi, amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da ta kan saboda wannan abubuwa.
To Ummu Usman, ya wani shawara zaki ba wa iyaye game da su dinga shayar da jariransu nonon uwa?
Muna ba mu mata, ƴan uwa na mata, shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu kamar yanda ya kamata, saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara, saboda suna samun kuzari, sannan yana hana su hana irin laulayi, yawan ciwo. Za a ga yaro baya rigima yanda ya kaɗanu akai-akai, saboda yana samu ya shaye ƙoshi. Sannan mu gare mu mata, kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na nono, za a ga cewa yana karewa kaman waɗanda suka fi shayar da yaransu yana preventing. Su kuma wanda suke kin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo. Ina ba wa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu ma yara ƙanana, saboda yana ƙarawa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci, saboda shi ruwan nono kai dai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha, na kamar misali wata 6 da ake yi, yana suna samun komai sinadarai na abinci, ba abu ya kunshi abubuwa da dama na sinadari. Ko da a ce za mu ba su abinci ba za su hada wannan sinadaran lokaci guda ba, amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da su ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci, yana ƙarawa yaro kuzari. Sannan yanayin ƙarfin jikinsu da ƙarfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci. Sannan ƙwaƙwalwarsu ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa, da dai ma abubuwa masu mahimmanci da dama.
A da ne kwana uku muke bumbe yara sun tsotsa ba, amma ko ruwa da ba ma ba su, amma yanzu da yake ana ta tambaya muna tambaya kan me yana wayewa a kullun da ko da yake.
To ma sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
Sunana Rabin Yunana G. Idris daga Equator, kaga dama Bauchi DCC. Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan Adam, domin idan babu zaman lafiya to ibada ma baka samu zarafin yin sa ba, abinci ma baza ka ci ba, zaka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya. To zaman lafiya babban abu ne, kamar da littafi mai tsarki a cikin littafin Ibraniyawa sura ta 10:12 a ta 14 ta yi mana magana. Amma matsamu na Mokrista cewa mu ne zaman lafiya da kowa, tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce mu kowane irin almubazzaranci na rayuwa. Idan har ba mu zauna lafiya da juna ba, ba mu kuma zama tsafta da juna yadda ya kamata ba, zai wuya mu ga darajar Ubangiji, zai wuya mu shiga mulkin Allah. So zaman lafiya yana da tushe a cikin littafi mai tsarki. Littafi mai tsarki Yesu Musa ya ce mu zama lafiya da kowa, har ma makiye mu ma aya ta ce mu ba su abinci. Don aya ta yi magana cewa idan makiyinka na jin yunwa ka ciyar da shi, idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi, in ma baya da sutura ka bashi sutura. Abin da littafi tsarki ya koya mana kenan. To zaman lafiya na baya samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah. Kuma zaman lafiya din na Mokrista mutum dai baya kawo zaman lafiya, sai wancan yana bukatan zaman lafiya, wannan ma yana bukatan zaman lafiya, sannan za a yi zaman lafiya. Muna da addinai da yawa a Najeriya, musamman a Najeriya muna da addinin Musulunci da na Christianity. To addinin Christianity da Musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba, ba zai yiwu ba. Domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya, ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema, ba zai yiwu ba. To amma dole ne mu haɗa kai su nemi zaman lafiya da mu nemi zaman lafiya da su, kamar yadda littafi mai tsarki ya faɗa mana. Yesu Musa ya riga hore mu da mu yi zaman ƙauna da kowa, don har da muke mu ma aya ta ce mu yi zaman lafiya da su. So saboda haka littafi mai tsarki ya faɗakar da Kirista muhimmancin zaman lafiya. Ubangiji Allah, muna godiya saboda kai ka umurce mu da mu zaman lafiya da kowa, har da makiyan mu da abokan gaban mu. In ba tare da zaman lafiya ba, ba za mu ga darajar ka ba. Allah, mun roke ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna. Musamman Najeriya akwai kabilanci, akwai bambancin addini. Allah, na roke ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna. Nagode saboda ka ji mu, albarkacin Yesu mai ceton mu.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.